بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير لاهدي 22 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 24 ga watan November shekarar miladiya 2024. Wannan shine darasi na 65 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namri al-Qurtubi rahmatullahi alayhi. Al-Imam Ibn Abdul Barri ya rasu hijira shekara 463. Wannan littafi nashi yana bayani ne akan ladubba da ka'idoji na sana'a da aikin ilimi da karantawa. Allah ya saka mishi da alkhairi. Muna ci gaba da bibiyan sa, inda yake mana tattaunawa a cikin sabon babi da ya kulla akan ina ne ya halasta a yi munazara, kuma yaya ake yin ta, wato tattaunawa ko bayayyar hujjoji tsakankanin ma'abuta ilimi, bayan da ya yi zance mai tsayi akan hani da tsoratarwa akan jayayya da bayayya da rikici akan addini da kan ilimi, ya kuma sai ya dawo ya fara gwada mana inda kuma ya halasta, da kuma in an tashi yaya ake yi, da kuma me manhajin shari'a game da haka. Ya fara kawo mana wasu daga cikin misalai a cikin Alkur'ani mai girma. Zamu tashi inda yake cewa wa qala fi qissati nuhin alayhi salam, ubangiji ya bamu labari game da kissa annabi Nuhu, Allah ya kara masa aminci, cikin suratu Hud fadin Allah, qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana al-ayati ila qawlihi wa ana bari'un mimma tujrimuna. Yace Allah ya bada labari a cikin suratu Hud daga aya ta 32 zuwa aya ta 35, inda Allah ya labarta mana abinda ya faru tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da mutanen da suka kafircewa abinda Allah ya aiko shi da shi. Fadin Allah qalu ya hudu qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana, suka ce ya kai Nuhu hakika kayi musu da mu, kuma ka cika yawan musu, kayi jayayya mai yawa da mu, fa aktharta jidalana, ka yawaita jayayya da mu. Hazuwa fadin Allah wa ana bari'un mimma tujrimuna, wato am yaqul naftara ala Allahi am yaqul naftara qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimuna. Suka ce Allah ya ce ko ku suna cewa ne wai ya kirkiro abinda aka aiko shi ne, to ka ce musu idan kirkirowa ma aka yi to ai laifin yana kaina baya kanku, kuma ni na barranta daga abinda kuke naku aikatawa na laifin. To kaga annan yanzu Qur'ani ya bamu labarin cewa annabi Nuhu yayi jidali, yayi jayayya da kafiran zamaninsa. To shi idan ta kama malami ko mai karantawa ko mai wa'azi, yana iya tattaunawa hatta da kafirai waɗanda suke ba su yi imani da abinda Allah ya aiko ba, domin wato kafa musu hujja. Wa qala fi qissati Musa alaihi salam, kuma Allah ya bamu labari cikin kisa annabi Musa alaihi salat. Fadin Allah madaukakin sarki a cikin Taha, qala faman rabbukuma ya Musa, daga ayata 49 har zuwa ta 55 al-ayat. Wato annabi Musa alaihi salam, kamar yadda aka sani, ya shagwa gwarmaya tsakaninsa da waɗannan manyan kafirai marasa arziki su Fir'auna da Hamana da Karuna da mala'insu da al'ummarsu ta kafirai. To Allah ya bada labari a wurare daban-daban, kamar anan cikin suratu Taha da mala yake ishara daga aya ta 49 zuwa 55. Fadin Allah qala faman rabbukuma ya Musa, suka ce to wane ne ubangijinku, ya kai Musa kai da Haruna da kuka ci kwa da ubangiji, wane ne ubangijin naku? To ga wannan tambayar da suka yi, bayar da amsa ga tambayar da kuma tambayoyin da suka sake biyo bayan wannan ta farko, sai ta bayi zuwa ga tattaunawa da jayayya. Fadin Allah, qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, qala fama balul qurunil ula, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa, allazi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'au an'amakum. Allah yace inna fi dhalika la'ayatin liulin nuha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. To shine sai wannan karshen inda yace min taratan ukhra zuwa karshen ayoyin kenan. Annabi Musa yace bayan da suka ce fama rabbukuma ya Musa, Allah yace Annabi Musa ya ba su amsa da cewa rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, ubangijin mu shine wanda ya halicci komai da ka sani, kuma shi ya shiryatar da komai zuwa kan abin da yake. Wa hadainahun najdain kenan. Sannan kuma sai suka ƙara tambaya suka ce to fama balul qurunul ula, to in kun ce mu yanzu kafirai ne ba mu ba Allah ba kaza kaza, to me hukuncin al'ummomin da suka rayu kafin zuwanka kai Annabi Musa kafin ka fara wannan wa'azin? Kaga shubha kenan, sun kawo shubha. Sai Annabi Musa ya ba su amsa da abin da Allah ya umarce shi, yace ka ce musu ilmuha inda rabbi, waɗannan al'ummomin da suka gabata ilimin abin da zai faru gare su yana wurin Ubangiji, ni bai shafe ni ba. Ilmuha inda rabbi fi kitabin, a wani littafi da ke wurin Ubangiji, la yadillu rabbi wala yansa, Ubangiji na baya kaucewa ba kuma ya mantuwa ba ya ɓata. Allah ya ce wa Annabi Musa ya gaya musu wannan amsa cewa bayanin da ya shafi abinda ba zamanin Annabi Musa ba, to baya cikin domain ɗin Annabi Musa. Wato ana koya mana cewa mu tattaunawa, to kar ka shiga abin da ba shi ne mahallin ba, ba shi ne mahallin tattaunawa ba. Kada abin da tattaunawa ka ya ja ka a sauka daga kan layi a kama magana wani li'irabi can da wata mas'ala can, ce wannan bai shafi abin da muke magana ba, shi ne ma'ana wannan gaban ilmu wa inda rabbi fi kitabi la yadullu rabbi wala yansa. Sannan sai ya ƙara masa Annabi Musa ya ƙara mishi da jawabi akan mene, yace akan wane ne Ubangijin nan, yace allazi ja'ala lakumul arda mahada, Allah shine wanda ya shimfiɗa muku wannan ƙasa ga ta nan farfajiya shimfiɗaɗɗiya. Sannan wasalaka fiha wasalaka lakum fiha subula, kuma ya tsaga muku hanyoyi, hanyoyin ruwa, hanyoyin iska, hanyoyin tafiye-tafiye, hanyoyin kaza da kaza da kaza. Sannan wa anzala minas sama'i ma'an, kuma Ubangiji nan da ke saukar da ruwa daga sama, fa akhrajna bihi azwajan, Allah ya ce kuma bayan mun saukar da ruwan mu ne muka tsirar da tsirai masu kama da juna, kuma min nabatin shatta, ga su kuma mabambanta suna da kama da juna. Allah ya ce kulu war'au an'amakum, muka kuma baku, muka yi muku ilhama, shine ma'anan wannan umarnin, muka kimsa muku tunanin cewa daga cikin wannan tsirran ku zaɓi wanda za ku iya amfani da shi a matsayin abinci, sauran kuma ku ciyar da dabbobinku. Kulu war'au an'amakum, Allah ya ce inna fi dhalika la'ayatin li'ulin nuha, a cikin wannan bayanin na halittar ƙasa da zubar da ruwa da tsaga hanyoyi da samar da abinci ga mutane da dabbobi, akwai ababen lura ga masu hankali, wanda mai hankali ya ce ya san cewa lallai akwai Ubangijin da ya yi wannan. La'ayatin li'ulin nuha, sannan Allah ya ce kuma ita wannan ƙasar da muka shimfiɗa muku minha khalaqnakum, dama can daga ita aka halicce ku, halitta Annabi Adam ta farko, wa fiha nu'idukum, kuma in kun mutu ciki za mu koma ku, kuma idza summa amata hu fa aqbara kenan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, to kaga shine kuma summa idza sha'a anshara, Allah ya ce kuma ta gaita za mu tashi ku daga baya. To kaga wannan yin tattauna da Annabi Musa yayi da Fir'auna ita ce ma'anar abinda Allah ya faɗa mishi a dunkule cewa faqula lahu qawlan layyina, kaga zance ne na hujja, shine zance layyin, ba zance ne na ashariya da zage-zage ko cin kwalar juna ko tuna mu juna wani mummunan tarihin da muke da shi, ko gorin gari ko gorin asali ko gorin ilimi ko gorin kabila, da duk mutane suke ce mutumin gari kaza ko dan kabila kaza ko jahilin kaza ko wanda bai iya kaza ba, ko wanda ya kasa iya kaza, ko wanda ya je makaranta ya gudu, ko wanda bai yi irin digiri kaza ba, kaga wannan duka gori ne, ba cikin lissafin ilimi. Ko mun gane, to da haka ma'anar faqula lahu qawlan layyinan, ai ku tsaya a tsakankanin hujjoji kawai, ka tafi kan shaksiya ko kamanni ko asali ko dangantaka ko gorin shekaru ko gorin ilimi ko gorin dukiya ko wani abu makamancin haka, wanda duk wannan baya cikin abin da yake hujja a ilmanci, ko baya cikin wato kayan taskar wanda ya san me yake a ilimi. Shi mai ilimi, inda iliminsa mai amfani ne, to ya kamata a ga ya gadan mishi da abubuwa ire-iren waɗannan, wato ya gadan mishi da iya bakinsa akan lissafa duk abin da zai faɗa, ya kuma gadan mishi da tawalu'un da koda ya fi wani, to ba zai dinga azarbabin yi ma kanshi tazkiya cewa mu mun girme ka, ko mun fi ka ilimi, ko mun riga ka fara da'awa, ko nan ba garinku ba ne, ko kai ba ɗan asali ba ne, ko kai ɗan bayi ne, duk wannan bai taso ba. Idan wannan za a yi, to babu amfanin tattaunawa a cikin ilimi. Kuma mai faɗan irin wannan maganar, kar ya manta fa shi ma mutane suna da abin da za su faɗa irin wannan. Fa kulluka auratun walin nasi alsun, kamar yadda mai waƙa yake cewa. Lisanuka la tazkur bihi aiba imri'in, yace harshenka ka kiyaye shi, kar ka je kana ambatan aibin wani mutum. Fa kulluka auratun, domin kai ma duka tsaraici ne, kai ma kana da aibobi, dukanka aibi ne. Walin nasi alsun, ko mutane ba su da harshe, yadda Bahaushe yake cewa baki ya san abin da zai faɗa, bai san amsar da za a bashi ba. Allah ya kyauta. Malai sake buga mana misali, yake cewa wa kadhalika qawlu fir'auna wa ma rabbul alamin, hakanan a wani waje fir'auna yayi ganganci, kamar yadda aka sani inna fir'auna ala fil ardi, dan ganganci ne a wani wajen, kamar yadda Allah ba cikin shu'ara, sutu shu'ara, inda yake cewa wa ma rabbul alamin, kaji tambaya ta rashin arziki. Wa qala fir'aun wa ma rabbul alamin, Annabi Musa ya ce mishi rabbus, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina, qala liman hawlahu ala tastami'un, sai ya ce mene ma, qala rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin, qala awalaw ji'tuka bi shay'in mubin. Wannan ma wani sashi ne tattaunawa da Allah ya ambata a cikin suratu ash-shu'ara, kisa da Musa da Fir'auna, kisar gwagwar mai Adamu Musa da Fir'auna tana nan mabfusa a cikin Alkur'ani, kamar yadda malamai masana Qur'ani suke faɗa cewa babu wani izifi a cikin Qur'ani, izu 60 babu inda babu ita. Kowane izifi ka ɗauka zaka samu wani sin, wani yanki, wata fitowa cikin wannan ƙabiya, saboda muhimmancinta ga da'awa da kuma kamantakekeniyar gwagwarmayar Annabi Musa da kafiran zamaninsa da irin gwagwarmayar da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Da kuma kasancewa Annabi Musa, za ka iya cewa idan ana lissafa annabawa kamar yadda muka jiran nan, shi ne na uku a wajen falala daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi Ibrahim alaihi salam, sai kuma shi Annabi Musa alaihi salam. Da kuma ka kalli gwagwarmayar su, za ka ga haka take ita ma. Kusan in wajen gwagwarmaya ne ma Annabi Musa, gwagwarmayar shi bata gazata sauran waɗannan annabawa da suke kusa da shi ba. Annabi Ibrahim ya sha wahala shi ma da kafirai, amma Annabi Musa shi ma ya sha tashi wahalar. Sannan kuma haka wajen yawan al'umma, yawan mabiyansa, saboda daɗewa da yana wa'azi to nan ma yana kusa da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yawan wa'azi. Sannan kuma saboda Annabi Musa zamaninsa shi ne zamanin turning point na sunnar Allah game da aiko annabawa, shi ne ƙarshen annabin da Allah ya halaka mai da kafirai. Shi an halaka mai da kafirai kai tsaye, daga nan kuma aka shar'anta mai jihadi. Kaga shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba halaka mai da kafirai kai tsaye ba, sai dai jihadi ko? To Annabi Musa shi ya ga duka biyun. Bayan halakar da Fir'auna, sauran kafiran da ya ci gaba da gwagwarmaya da su kuma cewa aka yi, to a tashi a yi jihadi. Annabawa kafin shi to halakan musu da kafirai Allah yake. So da haka sai a halaka musu da kafirai, sannan ba a halasta musu ganima ba. Shi kuma ya ga duka biyu kaman ya rayu a wani zamanin canjin constitution na annabta. Allah sa mun gane wannan tafsirin. So da haka annabi Musa muhimmin annabi ne a cikin dirasa ta abin nan, wato harka annabta. Zaka zaga Allah ya yawaita bada labarin annabi Musa alaihi salam. To sai Allah yake ba mu labari a nan cikin Shu'ara cewa Fir'auna ya ce da annabi Musa ya ce Allah Ubangiji ne ya turo ni, sai ce wa ma rabbul alamin, menene kuma Ubangiji? Kaga wannan tambaya ce ta izgili, tambaya ce ta bakin kafiri. Sai annabi Musa Allah ya ce mishi, duk da Fir'auna ya irin wannan muguwar magana, to kai ya biye mishi da muguwar magana, amma ya danna shi da ƙarfin hujja, ya kwantar da shi da ƙarfin hujja, sai ya ce mishi rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin, shine da Ubangijin nan na sammai da ƙasa, kamar yadda aka ce Allah ja'ala lakum al arda mahdan, to haka Ubangijin sammai da ƙasa inda kuna da tunani. Sai Fir'auna ya ƙara cewa qala liman hawlahu ala tastami'un, to sai zai yi izgiri, kun ji abin da yake faɗi jama'a, kuna ji kuwa? Zan da ka ji mai tattaunawa yana kokarin gayyato wasu waɗanda ba stakeholders bane, to alama bai da hujja ne. Kun mun gane da an yi magana ce, to ai mutanen gari ma sun san wannan ƙarya ne, to mutanen gari malamai ne, ko ka ji mutum ya ce wai ƴan comment ma sun ishe ka? To shi ne irin wannan qala liman hawlahu ala tastami'un, su ai ƴan comment kuma me ake magana waɗannan ta tasiri da tarugun ana magana ilimi? Kai koda congregation ne na masallaci ko na sallah ko na idi, ai ba su kai a ce jama'a duka ku ce Allahu akbar, ko kuma jama'a duk wanda ya da wannan magana da ake daga hannu, to ka gani duk mutane ma sun gane cewa abin da kake fara ƙarya ne. To shine irin na Fir'auna, qala liman hawlahu ala tastami'un, ba a gayyato waɗannan malamai ne suke zama shaida akan gaskiya ko rashin gaskiya abu. Duk sanda ake so a gane gaskiyar malami, to abu uku ake kalla. Sauran zuciyarsa ne tsakanin shi da Allah, wannan babu wanda ya isa ya abin, sai dai alamu. Abu na farko shine shaidar malamai tsararrakinsa wanda basu gaza shi. Yanzu Imam Malik da ake cewa Imam Malik ne ɗaya daga cikin a'imma ne, ai ba jahilai ne suka ba da shaida akansa ba, malamai ne sa'o'insa wanda basu gaza shi a ilimi ba, su Abu Hanifa, su Shafi'i, su Ibn Majishun da sauransu sa'o'i go. Sannan kuma sai malamai da suka karantar da shi, wato wanda suka graduating ɗinka kenan, kamar yadda a university sai nake duk ɗalibi malaman shi daga na department da na faculty da senate ko academic planning, ko wace ce wanda take da mandate, su ne za su ce to yanzu an duba duka jarabawa da sauran prescribed abin nan requirements, to wane ya cancanta a bashi digiri kaza, kaga malaman shi ne suka bashi shaida kenan. To na uku kuma sai kuma rubuce-rubucen da malami yi, wato knowledge production ɗin da ya iya bayarwa, menene abin da ya produce, wannan yana nuna matsayinsa. To kaga wannan shi cike sa komin daɗewar zamani akwai ma'aunin da za a duba, kuma wanda za a duba yanzu ko a zamanance ne, in ana so a gane wato wane ya cancanta a bashi professor ko a bashi reader ko a bashi gangaren ko gwani ko ma me za a kira shi a kowane fanni ne na ilimi, ta nake abin da ya za a duba ko kamar tela. Yanzu idan mu teloli ne nan, da ya za a idan wani bakon tela ya zo zai aiki tare da mu, ko muka ga rigar da ya ɗinka a jikin wani, ai nagartatta ko ita ta gaya mana cewa wannan ya isa tela, bayan labarin zai bada cewa ai ni dukkanin nan babu tela kamana, duk wannan ba hujja bane, amma ina irin aikin da kake yi? Idan kana da kamfani na tailoring, kana ɗaukan mutane ma'aikata, in wani zo sabo daga wani gari baka san shi ba, kana so kai assessing iyawarsa, to yi kana da wani babban tela a cikin telolinka ko wanda shine in charge of assessment ɗin nan, shin zai kalli tsawon mutumin nan ne da kansa da yawan shekarunsa, ko kuma irin mutanen garinsu ne, shi ya zo daga Hadejia, wannan ma ɗan Hadejia ne, bari kawai mu bashi ko yazo daga Zaria eh ni ma dan Zaria ne bari kawai mu bashi aiki a za a ce ne ga keke ga kelle din ka mu gani tun daga yanka da dinkawa za a yi fahimta cewa eh to eh lalle wannan tele ne ko kuma suna ne kawai kaga shine production din shi ko knowledge production din shi kamar yanda za a ce idan za a yi mutum viva ina abin da yake a cikin university idan ana so a yayi mutum za a ce to zauna ga farfesoshi nan abinda kake takamar ka sani din kake nema a baka kwarewa a kansa ka ce kai research akai gabatar da binciken mu ji wanda wani tun kafin aife ka yake wannan harka ya fi shekara 40 yana yi ya cinye duk abinda kake faɗa kallon ga kawai yake to kage su ne kuma daga wani sai to gyara kaza ƙarshe sai to idan wannan ɗalibin alhamdulillah ya kama hanya ya iya saboda abin nan production ɗinka na knowledge ko kuma testimony na tsararrakinka a ilimi ko kuma wato certification na malamanka wannan shine zai sa a ce eh da haka ake hukunci mai ilimi da haka ake hukunci daga cikin production ɗinka kuma na knowledge hada ɗaliban da ka karraja amma an yi zama mutum shi ke wa kanshi kirari ɗan ma'abba to wannan bai cikin ma'auni na ilimi ya zama ƙaura ke na wannan ko kuma jahilai ne ke masa kirari jahilai ‘yan maulidi ne ko ‘yan abu ya rima a shakiɗa ko ‘yan comment ko kuma ‘yan neman shiga masu neman suna a gunshi in aka ce ga malami ya yi kuɗi za ka ga nan da nan ya samu wasu wani gurbi na san ƙirawa masu mashi kirari saboda yana da abin hannu yanzu shi abin nan ne shi double major yake ci kan saboda kuɗi suna sa a yabi kowa eh ko shi nan ya ba kuɗi zaka iya bin shi inda da mutane suke ba ganin da ake yin siyasar nan dujalin yanzu ba mutane kuɗi za su ce mutumin kirki ne Allah ya kyauta saboda haka sai annabi Musa kamar da Allah ke ba mu labari ana annabi Musa ya ce mishi wato bayan da yace qala liman hawlahu ala tasmi'una sai qara mai mutane yake ce qala rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwali ubangijinku da kuma ubangijin iyayenku da suka gabace ku qala sannan ko sai ke cewa rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'lamu ta'qilun ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakankanin sama da ƙasa inda kuna da hankali sai Fir'auna daga nan ya gabe da hujja to ne next abin nan din line of action na mara hujja shine za a kai duka za a dau mataki la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjudin hujja ta kare in kaji ana wannan bayan an yi wancan kokarin wawantar da jahilai ala tastami'un ko mun gane ala tastami'un jahilai ba su yi amfani ba to wallahi za mu dau mataki akan to wannan shine sunnar duk wani azzalimi a cikin ilimi ce to za a dake shi za a hana karatu za a yi kaza da in ta kaza ila na gairi ajalaka min masdurin qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin ce ko da nazo maka da hujja to ba ruwan shi da wata hujja Allah ya kyauta malam ya sake cewa ya'ni wallahu alam bi hujjatin wa biha udhidu biha hujjataka ko da nazo maka da hujja wacce ke karara wanda zan yi ragaraga da taka hujjar wa qala azza wa jalla qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun cikin yunus kenan ce shin a cikin abokan shirkin ku akwai wanda yake kirkiran halitta ko kuma ya dawo da ita bayan ta mutu qulillahu yabda'u al-khalqa lalle ubangiji shike fadar da halitta thumma yu'iduhu kuma shike dawo da ta bayan mutuwa fa anna tu'faku me yasa kuke kawo ifki kuke kawo ƙarya da kuma fadan Allah madaukakin sarki afa man yahdi ila al-haqqi ahqqu an yuttaba amma la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumu wato daga fadan Allah qul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqqi qulillahu yahdi lil-haqqi shin a cikin abokan tarayyanku akwai wanda yake shita ba ga gaskiya kace Allah ke shita ba ga gaskiya afa man yahdi ila al-haqqi shin me shita ba ga gaskiya a haqqu an yuttaba shi yafi cancanta abi amma la yahdi koko wanda la yahdi wannan wurin kulla aka karanta shi sai na ji gaba na ya faɗi lokacin da muke koyon karatun Qur'ani wannan wurin ya bani wahala la yahdi din nan saboda ka san in ka iya nahwu kafin ka zo daidai wajen zaka ta rudewa ne wai me yasa aka yi wannan wasalin muna SS1 a jama'atu muka yi wannan karatun la yahdi abin da yasa aka rubuta shi da wannan wasalin saboda akwai hazafu ne a wajen kaman asalin shi la yahtadi ne amma la yahtadi to da aka cire ta'un din dake tsakanin ha'un da dalun kaga ya koma sura ya'un ha'un dalun to kuma zaka ga abin da ke jikin wasalin in ka dauki la yahtadi zai zama ha'un dauri ne sannan kuma dalun kasara ne a kansa zai zama in za a kanta zai zama la yahdi la yahdi ya kamata a karanta wutun da an cire tawun nan ko to sai zama karanta shi haka zai canza ma'anarsa domin la yahdi baya shiryatuwa baya samun daman shiryatuwa la yahdi kuma bai shiryatarwa to shine sai akai me za a ce akai deviating akai ta'adilin sa zuwa la yahdi irin sa shine irin fadin Allah qulna lahum la ta'du fis sabti la ta'du asalin shi la ta'tadu fis sabti da irin yahissimun asalin shi yahtasimun ne da ire-iren suna nan a wasu wurare za ka sai kuma la yahdi illa an yuhda duk da yake akwai masu karanta shi cikin qurra'u da wani karatu wanda ba wannan ba fama lakum kaifa tahkumu me yasa ba kwa iya yin hukunci na adalci in muka lura duk a cikin waɗannan bayanan akwai tabbatar wa Allah da rububiyya cewa shi ya halitta saboda haka shi ya cancanta abautata mawa yace wa hadha kulluhu ta'limun min Allah azza wa jalla lis-su'ali wal jawabi wal mujadala duk waɗannan wuraren inji Ibnu Abdul Barri Allah ubangiji yana karantar da mu ne yana koya mana lis-su'al yanda ake bijiro da tambaya ga aboki tattaunawa in an bijiro maka kuma wal jawab yanda kuma zaka bada amsa wal mujadala da kuma yanda ake tattaunawa ta ilimi akan tabbatar da dayantaka Allah da cancanta sa zuwa ga abotuta masa wajadala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattauna ahlul kitabi da kristoci da yahudawa wa bahalahum har ma sun yi tsinenene min al-bahli shine al-la'an mubahala ko qala Allahu azza wa jalla Allah ya ba mu labari cikin Ali Imran inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin Ali Imran aya ta 59 mala yace summa qala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm Allah ya ba da labari inna masala isa inda Allah ka masala adam kiristoci suka bo suna neman jayayya akan cewa annabi isa su a gurin su Allah ne ko dan Allah ne wannan muguwar magana da suke fada sai Allah ya ce ka ga musu annabi isa a wurin Allah kama annabi adam ne wato ta fuskar dukan su bayi ne ta fuskar dukan su Allah ya ba su annabta ta fuskar dukan su Allah ya zabe su ta fuskar cewa Allah ya halicce su ta wata siga da ta wannan ci abin da Allah ya saba halittar bayi da su da annabi Adam daban da halittar annabi Isa daban biyun nan sun yi daban da kuma halittar sauran mutane wanda aka halicce su ta hanyar tarayyar miji da mata da daukar ciki da goyensa da sauransu su kuma halitta ce ta nan take instantly ta qala lahu kun fayakun annabi Adam kamar da aka sani daga yumbu annabi Isa kuma daga hurin da Allah ya yi ku mala'ika ya yi mahaifiyarsa to Allah ya ce khalaqahu min turabin ya halicci annabi adam daga ƙasa kuma qala hukum fayakun alhaqu min rabbika fala takuna minal mumtarin sannan faman hajjaka wanda bi yayi maka jayayya min ba'di ma ja'aka minal ilmi bayan abinda Allah ya sanar shekka na wannan ilimin sai Allah ya ce mene fa qul ta'alu kace da su ku zo ga ni ga ku nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi alal kadibin kace ku zo kowa yazo da kansa sannan yazo da mutanen gidansa sannan yazo da ƴaƴansa sannan azo a ce tsakanin ni da ku wanda yake kan ƙarya Allah ya tsine mishi albarka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko Fatima, ya dauko Aliyu, afwan ya dauko Hassan da Husaini da Fatima da Aliyu su hudu ko yasa su a cikin bargo, shine hadisul kisa. Yace haula'i ahlul baiti, ga mutanen gidana da aka ce kawo. Wannan akwai tattaunawa mai yawa akan wannan mas'alar ta fuskar wasu munanan aƙidu da 'yan Shi'a suka kikiro a cikin kadiyar, amma ba shine muhallin mu ba. To Allah ya bada labarin wannan kenan. Idan tattaunawa ta ƙure aka gama faɗan hujja, to ana iya kafa hujja da mubahala, ana iya kafa hujja da mubahala. Amma kamar yadda muka karanta a baya, ba a yin mubahala akan in ka ce carbi haram ne, wani kuma ya ce carbi halis ne, a ce to abu a yi alatsi ne wa wanda ya ƙarya albarka, ba a yi akan wannan. To wannan ba aqida ba ne, ba a yi akan masail fiqhiyya, masail ijtihadiyya, wato amma ana yi ne akan abin da za a iya yin jihadi akansa, shine aqida, akan tabbatar da la ilaha illallah, akan kore shirka, akan qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. To kaga shine tunda sun ce Isa Allah ne, to kaga yanda shirka ne wannan ku. Annabi kuma ya tabbatar musu da Isa ba dan Allah bane, ba Allah bane, bawan Allah ne, suka ce a'a, to akan wannan za a iya mubahala, domin akan wannan ya halasta a kashe ka kai shahada. Amma ba akan wata mas'ala wanda take reshen 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 reshe, wanda ko baka santa ba, ka je lahira babu wanda ya tuhume ka akan cewa dan ne yasa baka san hukuncin tarbi ba, ko hukuncin hoto ba, ko hukuncin inda za a fara sahu, ko hukuncin azumi rana Asabar, duk waɗannan baka san su ba, basa cikin daruriyatul ilm. Wannan suna cikin masail ne far'iyya ijtihadiyya, wanda ya halasta a yi saɓani a kansu, kuma kowa ya faɗi abin da ya fahimta a wuce, kamar yadda muka sha yin magana a kan wannan. Allah ya kyauta. Malam ya ce wa qala Allahu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma manzon Allah yake cewa innakum takhtasimuna ilayya, kuna zuwa da jayayya wajena, wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'd, ana iya samun wani yafi ɗayan iya zance. Kaga wannan yana ashe ana iya tattaunawa har a yi husuma, har a je gaban alƙali ko gaban wani wanda zai warware husumar. To kuma ana iya samun wanda yafi ƙarfin hujja ba shi yafi gaskiya ba. Annabi ya ce ana wani ku yafi ƙarfin hujja, amma kuma ƙarshe mai hadisin ya ce an aka ɗauki saboda bayyana hujjarsa da tafi ƙarfi, aka ba shi haƙƙin da a wurin Allah ba haƙƙin shi ba ne, an ba shi wuta. Saboda ba duk, wato kenan ba wai duk wanda ya fi iya kafa hujja ya zama kuma da gaske shi ya fi gaskiya ba. Ta yiwu ya iya fin kafa hujja kuma ba shi ya fi gaskiya ba, wannan abu ne mai yiwuwa, kuma ya yiwu ba su ɗaya ba su biyu ba. Wannan hadisi ne tabbatacce a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da sauran littafai. Cikakken shi da Annabi yake cewa innama ana basharun wa innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi wajhati min ba'din fa aqdi lahu ala ma asma'u minhu, sai in masa hukunci da abin da na sani. Fa mun qadaitu lahu bi shay'in min haqqi akhihi fala ya'khudh minhu shay'a, in aka dauki haƙin da ba naka ba aka baka, kamar zaka ce wallahi ya manzo Allah ai hakuri na dafi shi iya magana ne, amma haƙi ba nawa bane, astaghfirullah ba zan karba ba. Fa innama aqta'u lahu qit'atan min nari, in aka dauki wani haƙin da ba naka ba aka baka, na abinci ne, na kuɗi ne, na gaskiya ne, a zance, na gado ne, na wane ne da wane ne, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na yanka maka wani yanki ne na wuta tun daga nan duniya. Fala haula wala quwwata illa billah. Malam ya sake cewa wajadal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu al-Yahuda fi Jibril wa Mika'il. Al-Imam at-Tabari ya rawaito wannan a cikin tafsirin sa, a cikin tafsirin al-Jami'u na abin nan, Jami'ul ne sunan shi ma Jami'ul Bayan an ayil Qur'an na al-Imam Ibn Jarir Tabari, Imam al-Mufassil. Aka ruwaito cewa sayyidina Umar ya taɓa tattaunawa da Yahudawa akan Jibrilu da Mika'il, waɗannan manyan mala'iku na Allah alaihi assalam. Qala jama'atu min al-mufassirina, wasu malamai suka ce kana li Umar ardun bi ala al-Madina, sayyidina Umar yana da wata gona a can ɗan nesa kaɗan da garin Madina. Fa kana ya'tiha, yakan je wannan gona. Wa kana tariquhu ala mawdi'i mudarasati al-yahud, idan zai wuce akwai wani temple wurin da Yahudawa ke zama suna tattaunawa yakan wuce wa kana kullama marra dakhala alaihim fasami aminhum din zai wuce yakan shiga ya ji me suke wa annahu dakhala alaihim zata yawmin faqalu utana ya shiga sai ji suna cewa ya Umar ma min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadun ahabba ilaina minka ba wani mutum cikin sahabbai mu da muke so fiye da kai innahum yamurruna bina fayu'udunana wa tamurru bina fala tu'udina shi akwai sahabbai wanda in sun wuce anan zagin mu suke ci mutuncin mu sai mana arnan banza kai kuma baka mana haka saboda Umar mai ilimi ne da dattaku duk da mutum ne wanda yake a dabi'a yana da fushi yana da hazam amma ba zai shiga hakkin su ba in ba wani abu ne ya hada shi da su ba sai da haka kai sai muke jin dadin hulɗa da kai qala lahum Umar sai Umar ya ce to dai sai sani ma su kawo mishi wannan dabara sai ya ce ayyu yaminin fikum a'zam a gurinku wace rantsuwa ce da meye idan mutum ya rantse yayi rantsuwa mafi girma qalur rahman suka ce in ka rantse kace na rantse da ubangiji mai rahama qala sai ya ce fa bir rahmani allazi anzala at-taurata ala musa bi turi sayna atajiduna muhammadan inda kum nabiyan yace to ina gama ku da Allah ubangiji mai rahama din wanda ya saukar da at-taura ga annabi musa ya saukar da ita a wannan waje da ake ce maturu sayna wanda ke cikin kasar masar a yanzu tsakanin masar da falastin atajiduna muhammadan inda kum nabiyan tsakanin ku da Allah a cikin at-taura a cikin ilimin ku shin kun tabbatar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne kuna da wannan labarin da yasa su akwana wato shine wannan kafa mutum hujja wadda take karara a sashi akan gaba a ga me zai fa saka tu sai suka shu oi wai nan na ba ofika ko eh muna kwadayin mu fahimci juna da kai wato muna kwadayin mu shiga da kai interface kenan ko thank you very much sai ce fa saka tu sai suka shuru kala sai Umar ya ce mustakallamu ku yi magana mana masha Allah ku misa kuke yin shiru ka sai duk sanda aka kawo mutum wata hujja wadda ba zai iya fadan akasanta ba kuma in ya fadi daidai ya ka da kanshi da haka abu na farko da zai idan yana da hankali da wayo sai ya dan shiru tukunna wato ya numfasa dan ya samu abun fadi in bai da hankali kuma shine sai irin na Fir'aun dan sai ya ce wala zamu dakika to su da yake masu wayo ne sai suka dan yi shiru sai suka ce sai ya ce wallahi ma sa'altukum wa ana shakin fi shay'in min dini tambayar da nake muku ba wai ina da shakka ga addini na bane fa nazara ba'dhum ila ba'din sai suna kallon junan su fa qama rajul minhum fa qala sai wani miƙe yace akhbiru rajula aw la ukhbirannahu ku gaya masa gaskiya ko ne in faɗa masa qalu suka ce na'am eh gaskiya ne akwai labarin annabi Muhammad a cikin at-taura inna la najiduhu maktuban indana gaskiya ne to amma galibi mutumin da ma zarabuhu laka illa jadala idan dai husuma mutum yake to bai tsaya iyanan ba zai kawo to amma eh gaskiya ne amma ba haka amma kaza zaka sai suka ce walakin gora cikin miya da ake cewa ku sahibuhu min al malaikati alladhi yati bil wahyi huwa jibril shi mu matsalan mu kawai da muhammadu shine mutumin sa wato a mala'ikansa da ke zuwa masa da wahayi jibrila ne wa jibrila aduna mu kuma jibrila abokin gabanmu da haka abokin gabanmu shi ma abokin gabanmu ne ba mu da matsala asali da muhammadu amma wanda ke kawo masa wahayi mu shine matsalan suka ce wanda ke kawo masa wahayi jibrilu mu shi muke da matsalan wa huwa sahibu kullu qitalin wa azabin wa khasfin sai me za a yi da jibrilu sai tsakani da Allah ko yanzu ka gala ce a ce ne zai kawo wahayi mutumin da ko mala'ikan da bai da aiki in banda kashe mutane bai da aiki in banda kawo azaba bai da aiki in banda kifar da kasashe to da Allah ya bada labari cewa mala'ika jibril dama dai mala'ika ne mai tsananin karfi allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la sannan amintacce ne nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundiri malaika zuri Allah ya sifanta shi da karfi Allah ya sifanta shi da amana saboda haka shi aka zaba ya shugabanci malaiku sannan bayan wannan aikin Allah madauki sarki ya ba mu labari a wurare mabambanta cewa lalle malaika Jibril kuma soja ne cikin komandoji ko kace babban komandan sojojin malaiku wanda duk sanda Allah ya so ya kawo wani annabi dauki a duniya sanda kafirai suka ritsa shi ko suka tsora ta shi da mabiyansa in za a yaki sai a turo malaiku su taya su to malaikan da ake turowa jagoranci wannan rundunar shine malaika Jibril alaihi salam kamar yadda Allah yake cewa isa sagi sun rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin kuna neman agajin ubangijin kun shiga cikin tsananin bukata Allah yace sai na muku amsa na amsa muku bukata ku cewa zan turo muku malaiku guda dubu ko dai murdifina suna bin bayan junan su wasu bayan wasu ko murdafina zan biyo bayan ku da su su masu su waɗanda nake biyo da su a bayan ku ne wannan wajen tafsirin ana ganin ranar Badar ne idan shi wasu malamai suna ganin ranar Ahzab ne haka nan in ka dauki suratul Anfal fara Allah madaukin sarki iz yuhi rabbuka ila almalaikati annima akum ko fasabbitul ladina amun Allah ya yi ma mala'iku su kansu sako cewa ina tare da ku ku je ku ƙara ƙarfin muminai fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba zan sanya tsoro a cikin zukatan kafirai Allah ya ce fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull bana ku je ku ta kashe su ku sassare su a wuya da duk wata gaba akwai kuma ita qulil mu'minina anni alam yakfikum menene ma alam yakfikum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin yaw bi thalathati alafin su dubu uku min almalaikati munzirin ta cikin Ali Imran kenan to a cikin hadisin Bukhari kuma yazo karara Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha jibril ala ra'si akhibun bi ra'si farasihi alaihi adatul harbi Nabi yace ga jibril ya taho ranan Badar yana rike da linzamin dokin sa kuma ya saka kayan yaki ya saka sulki yadda ake yaki da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi wasu daga cikin kafirai wanda basu mutu ba ranan Badar ko ranan Ahzab daga baya kamar yadda baya kyautuwa cikin dalailun nubuwa sun ba da labarin cewa sun ga wasu mutane da su basu gane irin su ba tunda sun san mutanen su mutanen Makka sun san mutanen Madina sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma sun ga wasu mutane da basu gane irin su ba irin shigar su da kayan su ba irin wanda aka sani bane wanda aka tabbatar cewa malaiku ne suka gani wanda suka ruda su sosai to daga hadisi da ayoyi sun tabbatar da wannan sannan kalli ranan Ahzab bayan an gama hasa Annabi sun koma cikin garin Madina sai ga malaika Jibril ya taho da makamansa da sulkensa da komai nashi yace wa Annabi ku kun cire makami mu cire baya zamu tafi Quraiza kamar yadda yake cikin Bukhari da littafin Sira da Magazi na Ibn Ishaq to sai suke cewa sannan haka nan duk sanda Allah ya nufin halakar da wasu al'umma Annabi malaika Jibril shi yake turawa ya je ya halakar da su ya kai musu azabar ko in kisfe su ne ya kisfe su shi zai je daka musu tsawa guda daya in kana illa sai hatan wahida in ya musu tsawa daya to kawai sai su fadi su mutu gaba daya sai fa idahum sar'a ka annahum ajazu nakhlin khawiya da ire ire waɗannan ayoyin to sai suka ce to su mutun da shi aikin da yake yi kenan mu ba za mu shi sakon da ya kawo ba kaga wannan shuba ce kai da wannan aikin bai da alaka da sakon bai da alaka ko kai kace a mutun da kace baka shi kungiyar mu ba to ba za mu ji abin da kace ba tunda ka zagi shehunnan mu kaga bai da alaka da asalin karatun duka dai irin salo ne na maki gaskiya yace walau suka ce walau annahu kana waliyuhu mika'ila la amanna ina ma da a ce mika'il ne la amanna bihi to ko mika'il fa da jibril fa kaman tagwaye a wajen aikin da Allah ke saka su fa inna mika'ila sahibu kulli rahmatin wa kulli ghaifin shi yake kawo rahama shi yake lissafin arzikin da za a ba mutane shi yake kawo duk wani agaji ga mutane sanda suke bukatan agaji qala sai Umar yace musu fa anshudukumur rahmana allazi anzala at-taurata ala musa aina mika'il wa jibril min allahi azza wa jalla to ina gama ku da Allah ku gaya mu ne da Mika'il da Jibrila a ina suke me ya alaka su da Ubangiji ta ina suke tsayawa a wajen Ubangijin su qalu suka ce Jibrila an yaminihi wa Mika'il an yasari sune manyan mala'iku da ɗaya na daman Allah ɗaya na ɗayan bangaren qala Umaru fa ushidu anna allazi huwa aduwwun lillazi an yaminihi aduwwun lillazi an yasari ce na rantse muku da Allah duk wanda yake kin na dama da Allah to yana kin ɗayan ma ƙarya kuke ba inda za a yi kaso Mika'il ka ki kaki Jibrila ko kaso Jibrila kaki Mika'il ƙarya kuke wa annahu man kana aduwwan lahumma fa innahu aduwwun lillah wanda kuma dike wannan mala'ikun kamar yadda Allah ya faɗa wa man kana aduwwan Jibril wa Mika'il fa innahu nazzalahu ala qalbika ko bi iznillah yace thumma raja Umaru li yukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa wajada Jibrila alaihi salam qad sabaqahu bil wahyi sannan Umar ya koma cikin Madina dan yaje ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru sai tara Allah ya riga ya aiko Jibril da wahayin fadahu nabi sallallahu alaihi wasallama faqara alaihi qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa Jibril Mika'il fa inna Allaha aduwwun lil kafirin cikin suratul baqara ayoyi guda biyu cewa wanda ya zama yana yace yana gaba da Jibrila to ya san Jibrilu ba shi yasa kanshi ba Allah ne ya aiko shi ya saukan maka da wannan Qur'ani zuwa ga zuciyarka da izinin Ubangiji ba yin kansa bane kuma dan ya gasgata abin da ya rigaye shi na At-Taura da Injila da sauransu kuma dan ya zama shari'a ga mu'minai da kuma bushara da abin da Allah ya tanada musu na alkhairi wanda yake kin Allah yake kin mala'ikun Allah da manzannin Allah da Jibrila da Mika'il to lalle ya sani shi ma Allah yana kin sa dan kafiri fa inna Allaha aduwwun lil kafirin al-ayat qala Umaru wallazi ba'athaka bil haqqi laqad ji'tu wa ma uridu illa an ukhbiraka yace ya manzan Allah na rantse da Ubangijin da ya aiko ka da gaskiya nazo ne kawai dama dan in baka wannan labarin da naji fa hadha mimma saddaqa Allahu azza wa jalla fihi qawla umara wahtijaja shi daga cikin abinda Allah ya gasgata Umar akai da kuma irin kafa hujjar da Umar yayi dama Umar yana da abubuwa da dama da ya ambata Qur'ani ya sauka ya goyi bayan sa to daga ciki har da wannan muwafaqatu Umar da ake cewa ko sai malam Ibn Abdul yake cewa wa huwa babun min al-ihtijaji latifun maslukun inda ahli an-nazar irin wannan salan kafa hujjar a ce tsakaninka da Allah ka san kaza ko baka sani ba tsakaninka da Allah zaka faɗa to wannan hanya ce ta tausasawa wanda ake kuma bi wajen tattaunawa a gama mutum da imaninsa inda gaskiya yake nema kuma ya san imani da Allah sai ga Allah ya taimake shi ya faɗi gaskiya in kuma gaskiya yake nema ba sai ta bayyana cewa ga abin da yake ki to kar mu manta fa duka wannan ana yin su ne gaba da gaba fa za ta tura mutum gaba da gaba yake ba wai ka je ka hau kan live ka aika mai da sako ce muna jiran amsa wannan wani sabon salo ne na zamani a bari sai an hadu muna jiran amsa Allah ya kyauta wa akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam anna adama ihtajja ma'a musa alaihi wassalam fa hajja adamu musa sannan kuma Allah wadake sake ba mu labarin cewa annabi musa alaihi salam sun tattauna da annabi adam a malami mun kanta wannan a cikin as-sunna ko na ibnu abi asim annabi musa ya gamu da baban mu annabi adam alaihi salam ya tambaye shi kai ne adamu uban mutane yace ni ne kai ne Allah halicce ka daga ƙasa yace ni ne kai ne wanda ka shiga aljanna din nan kai mana sagegeduwa ka fito da mu yace to ya za ka yi da abin da dama Allah ya riga ya kaddara shine sai annabi yace fa hajja adamu musa annabi adamu ya kure hujja annabi musa wato ana kure hujjan mutun ne da abin da Allah ya saukar na ilimi so da shi annabi musa yanzu ya so ya kafa hujja ne da ra'ayinsa da tunaninsa da ganin rashin dacewa abin da annabi adamu yi ko shi kuma annabi adamu ya kafa hujja da cewa ga abinda Allah ya kaddara to akan abinda ya wuce irin wannan shine ake hujja da kaddara ga mutum cewa to haka Allah yi kuma yanzu mutum ne ya ce zai je tuhumi iyayen shi dan me suka haife shi talaka ko dan me suka haife shi Bahaushe ko dan me yasa aka haife shi a ƙauye ko a Afirka sai ce to ai Allah haka ya kaddara ko kaga babu bai da wani abu da zai yi so ba su abinda za su yi to wa an kais ibnu abbad kala samitu abadharrin يقول ابو ذر يجي اكاشي انجي yana cewa unzilat hadhihi al-aya wannan aya an so kadaita cikin sutul haji hadani khasmani khasamu fi rabbihim فدن الله هذاني خصمان اكتسموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوقهم الحميم من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود. Da Allah yake ba da labari yace hadha ni wadannan kungiyoyin guda biyu khasmani abokan gaban juna ne abokan rikicin juna ne ikhtasamu fi rabbihim sun yi rigima game da ubangiji wato da ahlul badar da kuffaru quraish jama'a gaba ɗayan su ko kuma da wanda suke mubaraza mutum uku daga cikin musulmai da mutum uku daga cikin kafirai sune khasmani din. Allah ya ce waɗanda suka kafare a ciki an yanka musu tufa na gidan wuta sannan kuma za a dinga dilalo musu tafashasshen ruwa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ruwa tafashasshe za a dinga dilalo musu daga sama yusharu bihi ma fi butunihim wanda zai yi ragaraga da abin da ke cikin cikinsu wal julud da matocinsu. Allah ka tsare mu daga wuta ya ulai rahat as-sita yawm badr ya soka game da mutanen ne guda shida ranar badar uku musulmai fi ali ibn abi talib wa hamza ibn muttalib wa ubaidata ibn al-harith ibn abd al-muttalib wannan guda uku sune mu'minan ali da hamza da ubaida radiyallahu anhum ajma'in wa utba da kuma kafare guda uku utba wa shayba wal walid utba dan rabi'a da shayba dan rabi'a da walid dan utba su kuma wannan sune kafare da annabawan wanda aka kashe a wurin kamar da aka san tarihin kisa wajadala ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawm as-saqifati wa tadafa'u wa taqarraru wa tanadharu hatta sara al-haqq fi ali sannan kamar yadda yake a cikin tarihi ya tabbata cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tattauna da junansu a ranar da annabi ya rasulu lokacin da aka zo saqifatu bani sa'ida aka yi magana akan halifanci wanda zai mai gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu tattaunawa da bayayya hujja tsakankanin junansu hatta aka tabbatar da gaskiya ga masu ita to wannan ma babu lifi irin wannan tattaunawa dan tabbatar da gaskiya ga masu ita ba tare da la'anta ko tsinuwa ko bayayyar zagi ba wata nazaru ba'da mubayata bi bakari fi ahli ridda kuma sahabbai sun tattauna bayan Abu Bakar ya zama halifa sun tattauna game da ahlul ridda me za a yi da su wa fi fusulin yatulu zikriha wanda a cikin tattaunawa akwai dogon zance sayyidina Abubakar yana ganin ayi kaza su Umar suna ganin ayi kaza har dai Allah ya gamsar da Allah ya fahimtar da su ra'ayin sayyidina Abubakar shine ra'ayi mafi inganci wa hatajju ala Abubakar bi qaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har sai kafa Abubakar hujja da cewa dan me zaka ce zaka yaki mutane bayan suna musulmai dan sun hana zakka suka kafa hujja da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda yake tabbatacce cikin Bukhari fadin Allah madauki fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Allah ya umurce ni nayi jihadi da kaina da mutane har sai sun fada kalmar shahada in suka fade ta sun kiyaye jinin su da dukiyar su sai sun taba wani haƙƙi cikin haƙoƙin la ilaha illallah. Fa qala Abu Bakar radiyallahu anhu man min haqqiha az-zakat da gaskiya haƙƙin la ilaha illallah akwai zakka wallahi yace na rantsi da Allah da uqatilan man farraqa baina salati waz zakati walau man'uni inakan wayurwa iqalan yace kuda za su sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sala da zakka inda za su hana ni wata yar batala inakan wayurwa iqalan da za su hana ni wani randi wani wata yar igiya akwai maganganu game da riwayan nan suma wanne ne yafi inganci laqataltuhum alayhi dana yake su akan wannan fa bana li umara wa ghayrihi min as-sahabati radiyallahu anhum alladhina khalafu ababakr fi dhalika anna al-haqqa ma'ahu fatabu sai suka gane gaskiya sai suka bi shi to shine kuma tsara mutanen kirki in ka gane wani bi ka gaskiya sai ka bi gaskiyar kar kai ka doge akan abin da kake da shi na ra'ayi bayan ka gane an cika karfin hujja an cika gaskiya wa kaza yajibu ala man khalafa sahibahu wa nadharahu an yansarifa ilayhi shine magana da muke wanda ya gane cewa abokin tana shafi shi gaskiya sai kuma yabo wannan gaskiyar idza bana lahul haqqu fi qawlihi idan gaskiya ta bayyana gare ka a cikin zancen abokin tattaunawarka wa qulu sallallahu alaihi wasallama fana annabi da yace illa bihaqqiha mithlu qawlillahi azza wa jalla la tabtul nafsa allati haramallahu illa bil haqqi sai inda haqqi sai inda abin da ya cancanta ai haka wa an tariq ibn shahab qala lamma jama'a abubakr radiyallahu anhu yanda abubakar ya tattara ahlar ridda qala da ya tattara su sai ya ce musu ikhtaru minni harban majliya aw silman mukhziya bayan da suka ji wuta sai suka bugun abubakar suna neman sauki ya za a yi abubakar ya riga ya fita batun sai ya ce to ku zaba ko dai yaki na ba arziki majliya wanda sai ta ga bayan ku yakin da sai ya ga bayan ku aw silman ko kuma sulhu wanda yake mukhziya wanda zai tabar da ku za ku zama kun koma baya qalu amma alharbul mujliya faqad arafnaha mun gane abin da kake nufi da yakin ai dan mun ji irin shi dan sai da aka saka juta sannan suka bi wannan zancen ce fa masilmul mukhziya me kake nufi da sassauci ko sulhu wanda yake na tabar da mu qala yace taduna qatlana duk mutumin da ya kashe cikin sahabbai za ku ba da diyarsa wala nadika talakun kuma ba za mu ba ku diya ba fadin wannan da Abubakar yayi faqama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqala qatlana qutilu fi sabilillahi fala yudawna yace a ranka dade wanda aka kashe sa Anas ibn Nadir da su wannan aka kashe a wuri kaza da wuri kaza da aka kashe su a ya kokirin dan nan ai shahada suka yi shahidi kuma yafi karfin diya ba a biyan diya shahidi wannan za'u ankumul halaqa wal qura sannan sai Abubakar yace kuma zamu kwace muku dukkan makani da kuma duk kayan yaki da duk abin hawan yaki al halaka shine wato sulki wal qura da kuma mashi da kube da duk wani abu duka makamanku yani silah wal khayl yana nufin makamanku da dawakanku wato duka wata wani doki da wani makami za ku kawo da shi qala ibn mahan qala wa talzimuna adnab al ibl hatta yuriya allah khaliqat khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minna masha sannan kuma zaku kama hanya ku ci gaba da yin kaura kuna yin nesa da mutane nesa da imaratul muslimina nesa da garuruwan musulmai Madina da Makka da Taifa da zaku bar wannan wuraren har zuwa sanda halifan musulmai zai yi tunanin me ya kamata yi da ku ba za a ba ku gari ba ba za a ba ku mukami ba ba za a ba ku duk wani abu na kirki da mutunci ba za a yi da ku ba ku kama raƙuman ku ku tafi kiwo ku tafi daji shi ne taltazimuna aznabal ibil har zuwa lokacin da halifa musulmai zai tunanin to ya za a yi da ku me ya kamata kuma ai muku bayan wannan to hujja a cikin nan shine kaga Umar yayi magana a cikin tattaunawar ya ba da shawara yayi raddin wani zance da sayyidina Abubakar ya kawo game da cewa a biya diyar mutanen da aka kashe cikin sahabbai a waɗannan yakoki na ridda bari mu saurara insha Allah kai mu darasi na gaba insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته